إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gociya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 8 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda yi daidai da 22 ga watan Maris shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road unguwar Rimi Jihar Kaduna wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna karanta wannan littafi mai tarin albarka Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Muna cikin alamatu husnul khatima ana wa bugun muna shafi na 44 za mu tashi alama ta 11 a jerin gwanan karatun wannan littafi. Wannan shine majalisi na 35. Malam ya koro mana alamomi da ake ganewa idan ɗan uwanka Allah ya yi masa cikawa da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi, to ka gode wa Allah, kai farin ciki, kuma ka yi fatan kai ma Allah ya baka cikawa da irin wannan ɗaya daga cikin alamomi. Alama ta farko shine mutum ya kalman shahada, alama ce cewa lallai wannan mutumin ya yi kyakkyawan cikawa, ko ya kasance yana wani aiki na alkhairi a zari ransa, ya zama yana karanta Qur'ani ko yana cikin ibadan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko yana wato karantar da addini a harbe shi ko a kashe shi, ko yana cikin sallah a zari ransa, wannan ana masa kyakkyawan zato ya yi kyakkyawan cikawa. Ko kuma ka gansa da guni a goshinsa, ya mutu amma goshinsa akwai jiɗi akwai guni, to shi ma wannan ana masa kyakkyawan zato, ya mutu wato ana masa fatan zai riski ubangijinsa salan halin. Sannan a kashe mutum wajen yaƙi wajen ɗaukaka karman Allah, shi ma wannan alama ce. Mutum ya mutu ranar Juma'a ko daren Juma'a, shi ma alama ce cewa wannan mutumin ya yi kyakkyawan cikawa. Mutum ya mutu cikin annoba, annoba ta kashe shi, corona ko lassa fever ko makamancin haka, to lallai wannan mutumin shi ma ya yi kyakkyawan cikawa. Sa'annan mutum ciwon ciki ya kashe shi, shi ma ana masa kyakkyawan zato. Ciwon ciki ya kama mutum har ya zama dalilin mutuwarsa, ko mace ta zo haihuwa Allah ya karbaranta. Duk waɗannan suna daga cikin alamomin da muka karanta a baya. Wannan ya ce al-hadiyatu ashara wa thaniyatu ashara, alama ta 11 da 12 al-mautu bil harqi, mutuwa cikin gobara, gobara ta kashe mutum ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada. Wa zatal jamd, haka kuma mutum haƙarƙarinsa ya kumbura ko huhunsa ko hancinsa ko kodansa, ɗaya daga ciki ciwon ya kama shi har ya zama dalilin ajalinsa, to shi ma ya shiga ciki. Ko ciwon huhu ko na hanta ko na koda, shi ma yana daga cikin zatar jamb. Malam ya ce wa fihi ahadithun, a cikin wannan gabar akwai hadisai, ashharuha an Jabir bin Atiq marfu'an, mafi shaharar hadisin da zan kawo a wannan babu shine hadisin Jabir bin Atiq, wanda ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan ruwaya yace ash-shuhada'u sab'atun siwa al-qatl fi sabilillah, shahidai guda 7 ne banda wanda aka kashe shi domin ɗaukaka karman Allah. Haka shi ne aka fi sani cewa ya yi shahada, ko? To in an cire shi akwai wasu guda 7. Na farko al-mat'unu shahid, wanda annoba ta kashe shi ya yi shahada. Corona ta kama mutum ta zama dalilin ajalinsa, ko lassa fever ko ebola, ina fata an gane. Duk waɗannan suna daga cikin annoba, amai da zawo, a yana ɓarkewa ba lokaci bayan lokaci, to shi ma yana ciki. Duk wanda annoba ta yi dalilin mutuwarsa, to wannan mutum ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada. Idan an zo yi masa sallah, ana roƙon Allah ne a ce Allah ya karɓi shahadarsa, saboda ya mutu cikin corona, ko kuma ya mutu cikin lassa fever, ko kuma ya mutu cikin wato amai da zawo da makamancin haka. Kaga lassa fever sun ce me ke kawo shi, ƙera ko? Ƙera ne ko? Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kashe ƙera ko a bakin harami ka ga ƙera, in ka kashe shi za a rubuta maka lada. Manzon Allah ya kira sa daga cikin fuwaisiqa, wanda suke kece hurumi, suke fita daga doka. Manzon Allah ya ce yuqtal fil hill wal haram, a wurin da ba harami na Makka ko Madina ba, a cikin harami na Makka ko Madina, in ka samu irin waɗannan dabbobin ka kashe su za a rubuta maka lada. Yanzu ko wucewa kai in ka zo yi ka ga tsira, ka bi shi da gudu ka take, in ka take za ka samu lada. Kamar yanda haka, idan ka kashe ta a bugun farko ko za ka samu lada 100, idan ka yi bugu na biyu za ka samu ƙasa da haka kafin ya mutu, in ka yi uku zai ƙara ragewa yanayin adadin bugun, yanayin ragewar ladar. abinda ake so kamar bugu fara guda ɗaya lafiyayye ka buge shi. Kaga irin wa'annan dabbobin ana kashe su a cikin harami da wajen da ba harami ba, akwai ɓera, akwai hankaka, akwai mahukacin kare, akwai mikiya, akwai maciji, duk inda aka same su manzo Allah ce ka kashe su. Sai dai shi na maciji ba afwan ba maciji ba, kunama duk inda aka gan shi ana kashe shi, in dai a harami ne ko ba a harami ba ka kashe shi. Manzo Allah ya ce ka kashe shi, suna daga cikin fasikai. Sai ya ce wal gharaqu shahidun, mutumin da ya nitse a cikin ruwa ko ya fada rijiya ko teku ko wani kududdufi ya fada ciki, yayi dalilin ajalinsa kai ko da sokawai ne ya fada ciki, yayi dalilin mutuwarsa ai ya nitse ne a cikin ruwa ko, to wannan mutumin shi ma ana masa fata yayi shahada. Idan an zo yi masa sallah wajen yin addu'a ana cewa ya Allah ka karbi shahadarsa. Sai wannan nabi kenan. Na uku, wa sahibu zatal jam shahidun, ma'abuci bangare ko haƙarƙarinka wani abu daga ciki ya kumbura har ya zama dalilin mutuwar mutum, kamar huhu ko hanta ko koda ya zama dalilin mutuwar mutum, to shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada. Kaga uku kenan ko? Wal mabtunu shahidun, wanda ciwon ciki ya zama dalilin mutuwarsa shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada. Wal haraku shahidun, mutumin da gobara ta kashe shi shi ma ya yi shahada. Ina fata an gane, ya mutu cikin gobara wannan mutumin ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada, mutumin da gobara ta yi ajalinsa. Ina fata an gane. Kaga kenan idan muka zo kan gawan mutumin da wuta ce ta kona shi, sawa'un a mota ne ko a cikin gida ne ko wani abu dai, in dai wuta ce ta zama dalilin mutuwarsa, wannan mutumin ana masa fatan ya yi shahada. In aka zo yi masa sallah sai a ce muna roƙon Allah ya karɓi shahadarsa. Sai ya ce wallazi yamutu tahta alhadami shahidun, duk mutumin da zai mutu ƙarƙashin rufsawa na rami ko gini ya afko masa ya zama dalilin mutuwarsa, su shi ma ya yi shahada. Talaka ne aikinsa yana zuwa haƙan precious stones ko? In ya gama haƙa an sa shi haƙowa a biya shi ko? Garin haƙowa ya fara cikin rami ya zama dalilin ne mutuwarsa, su shi ma wannan ya yi shahada. Ina fata an gane. Mutum ne bikila ne shi, yana cikin gini suna sassaƙa suna bigewa, sai wani abu kawai ya rufto sai ya bige shi, ko dai kankare ko makamancin haka ko gini ya afka masa, to wannan mutumin shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi mutuwar shahada, bi ma'ana alama ce ta kyakkyawan cikawa, ya mutu a wajen neman halaliyarsa. Ina fata an gane. Sai ya ce wal mar'atu tamutu bi jum'in shahida, matar da za ta mutu da ɗa a cikinta jum'in, wato da ita da ɗan duk sun mutu. Ina fata an gane. Ita ma ta yi shahada. Budurwa ce ta mutu da ciwon ciki, ita ma ta yi shahada. ko wani abu ya fito mata tsuro a ciki fibroid ko aka zo cirewa ya zama dalilin me mutuwarta kuma ana mata kyakkyawan zato kai shahada ina fata an gane kaga anan duk wa'annan suna daga cikin wa'anda ana kidaya su daga cikin shahidai sai malamin ce akhrajahu malikun wannan hadisi imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta malik mujalladin farko shafi na 232 zuwa 233 ko abu daud da imamu abu daud ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa mujalladi na 2 shafi na 26 والنسائي حكى إمام النسائي أتكين سنين الكبرى تاسا مجلد فرقو شابين أريدو لستن دقيا وابن ماجة حكى إمام ابن ماجة ما يرويت وانا حديثي أتكين سنين انسى مجلد نبيو شابين أريد تمانين دبير زوى أريد تمانين دشدا وابن حبان حكى إمام ابن حبان ما يرويت وانا حديثي أتكين في صحيحه أتكين صحيحين صح دازوكما أتكين موارد الضمآن على زوائد ابن حبان حديثي نمبة تدبو إياه دتريشدا دقو مشاشدا والحاكم حكى إمام حاكم أتكين مستدر أبناسا مجلد فرقو شافينا أريئكو دهم سنة بيو وأحمد حكى إمام آمد يارويتونا حديثي cikin musnadinsa mujallabi na 5 shafi na 446 wa wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi yayi muwafaqa da shi akan ingancin da imamu hakim ne yace hadisin nan ingantacce ne malan yace walastu ashukku fi sihhati matnihi inji malan nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace shi a matsayin sa na malamin hadisi baya shakka kan ingancin matanin wannan hadisi li anna lahu shawahid kathira saboda wannan hadisi yana da shawahid aba wato shawahid din da suka ƙara karfafa shi na nuna cewa ruwayan wannan hadisi ingantacciya ce sai yace taqaddama aktharuha mafi yawan ruwayoyin da malan ya ƙara kafa hujja wanda suke ƙara karfafa wannan ruwayar sun gabata a baya to babu hikima a dawo da ita anan tunda an riga mun ce kawai an yi ishara ne cewa mun karanta ta a baya wa rawat tabarani haka imamu tabarani ya rawaito a cikin mu'jam nasa hadisi lamba ta 4607 min hadisi rabi' al-ansari daga hadisin rabi' al-ansari marfu'an shi ma ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bihi wato wannan hadisi nahwahu kwatankwacin wancan hadisin da muka karanta a sama sai ce duna zikrul hadmi yace banda ambatan wanda rani ya rufta da shi ko gini ya fado masa ya zama dalilin ajalinsa yace a ɗaya ruwayar wanda imamu tabarani ya fitar a cikin mu'jam nasa banda wannan tunda ai an ambata su guda bakwai ko sai ce to a nashi ruwayar ya kawo cewa manzon Allah bai ambace ta ba kaga wancan ziyadatu thiqa ne ina fata an gane sai yace qala al-munziri imam al-munziri yace wa tabi'ahu al-haythami nuruddin al-haythami akim wato ruwayoyin da ya rawaito wannan hadisi ya masa mutaba'a akan wato rabi' al-ansari أتكن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ناسا مجلدين بير شافنا أريئكو ورواته محتج بهم في الصحيح مروي تاوانا حديثي إن جمالا ألباني yace ana kafa hujja da su a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wa rawa ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan ruwaya a cikin musnadin sa mujalladi na 4 shafi na 157 min hadisi uqbah bin amir al-juhani kenan daga hadisin uqbah bin amir al-juhani marfu'an wato shi ma ya jinjina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi lafzi amma da lafazi kamar haka al-mayyitu min dhatil jam shahidun mamacin da ya mutu ta bangare ciwon haƙarƙari ko koda ko huhu ko hanta na ɓangaren ɗan adam wannan shi ma ana masa fatan ya yi shahada. Ina fata an gane in mutum ya mutu da irin wannan ciwo shi ne zama ajalinsa ana masa fatan ya yi shahada. In an zo yi masa sallah in an san ciwon to liman in zai masa sallah sai ce to wane ga ciwon da ya kashe shi. Saboda haka idan an zo yi masa addu'a a kabbara ta uku ce Allahumma qabbal shahadatahu ya Allah ka karbi shahadar da wane ne. Kun gane wannan shine fa'idar da yasa ake so a gane alamomin da mutum ya zama dalilin ajalinsa. Mace ce ciwon ciki ya kama ta ko namiji ya zama dalilin ajalinsa sai a ce to in an zo yin akai kabbara ta uku ba ana masa addu'a bane to in an zo wajen sai a ce Allahumma qabbal shahadatahu ya Allah ka karbi shahadarsa sai ya yi shahada. Kun gane ko kuma corona ne ta kashe shi duk da yake wannan akwai matsala saboda duk wanda corona ta kashe shi mafi galibi ba a ba da shi ga ƴan uwansa. Kun gane sai dai masu hukumar ne NCDC su suke daukar su je su binne shi kaga wannan mu a addininmu ya kamata a ba da shi ne a masa sallah. Ina fata an gane to saboda wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi mutuwan shahada duk wanda annoba ta kashe shi kuma corona ai annoba ce kaga anan su ma kansu wanda suke wannan suna buƙatar a ba su karatu orientation na addini. Ina fata an gane tunda wancan orientation din da suke da shi na medical orientation suke da shi to suna buƙatar me Islamic orientation is on their work. Na fata an gane a koya musu ga abin da ya kamata su yi ga abin da shari'a ta ce amma ya kamata a dawo da shi kuma a yi masa wannan addu'a. Ina fata an gane saboda ai mutuwa ce wanda duk musulmi na kirki zai yi burin a ce ka yi shahada. Kuma mun karanta hadisi a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za su zo ranar tashin kiyama jikinsu na zuba na jinin annobar da ta kashe su sai mala'iku su tambaye su waɗannan shahidan da aka kashe wajen yaki sun zo su ma wanda annoba ta kashe su sai su taho sai mala'iku su ce man anto ku kuma ku su waye sai su ce nahnu qaumun min ash-shuhada mu ma mutane ne daga cikin shahidai sai su ce a ku bari sai mun yi bincike mun gaya wa Ubangiji sai su ce wa Allah ya Ubangiji wa'annan sun ce su shahidai ne sai Allah ya ce unzuru ila dima'ihim in kana rihuhu rihu miskin fahum min ash-shuhada ku duba jinin da ke zuba a jikinsu idan yana kamshin miski turaren miski su ma ku kidaya su daga cikin shahidai fa idza bi dima'ihim tashmu ra'ihatul misk sai ga jinin su yana bada kamshin turaren miski fa yu'adduna min ash-shuhada sai a kidaya su daga cikin shahidai kaga wannan ya nuna muka ba karamin gara ba sa bace ko abin ji wannan to ba abin da mutum zai kamace dan uwansa bane. Malam ya ce wa sanaduhu hasanun fi shawahid isnadin wannan hadisi kyakkyawa ce ga shawahid din da suka karfafa shi wa qad ja'at hadhihi aljumla fi ba'd turuq hadisi abi huraira haqiqa yazo a wasu jumloli a cikin hanyoyin hadisin abu huraira almutaqaddim wanda ya shuke a baya wanda muka karanta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun yi shahada sai yace fil khamisa a matsala ta biyar wacce ce matsala ta biyar matsala ta biyar wanda suka mutu a cikin ciwon ciki ko abu ya rafto musu ko kuma annoba ta kashe su dukansu su ma an kidaya su daga mai shahidai sai yace to wancan hadisin sai yace akhrajahu ahmad shi ma imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadin sa mujallabi na biyu shafi na 441 zuwa 442 wa fihi muhammad ibn ishaq malam yace duk yake a wannan ruwayar ta imamu ahmad a cikin musnadin sa akwai wani marwayci hadisi da ake kiransa da suna muhammad dan ishaq wa huwa mudallisun shi yana tadlisi bi ma'ana yana boye to me tadlisin sa sai malam yace wa qad an'anahu yayi amfani da an'ana shine ka an sa'idin an karam ko shine yayi amfani da an maimakon haddathani ko akhbarani ko anba'ani wannan daga kaga daga din nan yana iya daukan yaji kuma yana iya daukan me bai ji ba amma sai malam yace wa hadithu jabir bin atik almaru anifan kuma hadithin jabir dan atik wanda muka wuce shi dazu idan an hada su hadisai ne ingantattu saboda haka babu matsala akan ta sai yace as-salifatu 10 alama ta 13 dake sa a gane cewa dan uwanka da Allah ya karbansa yayi mutuwan shahada ko kuma yayi kyakkyawan cikawa al-mautu bida'i silli mutuwa da tarin fuka shine da'i silli tarin fuka shine TB ko tuberculosis shi ne ake kira da'us sil duk wanda tarin fuka ta kashe shi shi ma ana masa kyakkyawan zato yayi shahada kai musulunci na da dadi ina fata an gane kaga a jarabce ka da jarabawa kuma ya zama dalilin samun shiganka aljanna sai addinin Allah saboda me hakurin da zaka yi da juriyar da zaka wannan halin da zaka shiga na rashin lafiya kaji kaga wanda suke karatun likitanci sun karanta wannan irin wannan karatun ina ba ta gane ba su san cewa idan mutum ya mutu cutan tarin fuka shine TB kenan ko yana shiga aljanna kaga su sun ce ma tafu HIV bala'i ko cutar saboda maganin wata shida ake shan shi a jere ba yankewa kuka yanke na kwana ɗaya to sai an sake daga sabo to wannan cuta duk wanda Allah ya kaddara ya zama dalilin mutuwarsa tarin fuka to yayi shahada malam yace liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadin manzon Allah kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa da yace alqatlu fi sabilillahi shahadatun duk wanda aka kashe shi wajen daukaka karman Allah to yayi shahada malami ne ya tafi da'awa aka kashe shi shi ma yayi shahada mutum ne ya fita yaki don daukaka karman Allah aka kashe shi shi ma yayi shahada mutum ne yana karantarwa saboda abin da'awar da yake yi akan gaskiya aka ji haushinsa aka yi masa hasada aka bi shi aka kashe shi shi ma yana cikin waɗanda suka yi shahada ina fata an gane sai yace wan nufasa'u shahadatun, mata wanda jinin biki ya zama dalilin ajalin su, su ma sun yi shahada. Macen da jinin biki ya zama dalilin mutuwarta, ta haihu ko dai dan ya koma, ko kuma dan lafiya lau ita ta koma, shikenan. Ko kuma akai haihuwar guzuma ko ya koma, uwa ma ta koma, duka dai su ma shahada ce. Wal haraqu shahadatun, wanda gobara ta kashe shi, shi ma ana masa kyakkyawan zato, ya yi shahada. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wal ghariqu shahadatun, haka wanda ya nutse a cikin ruwa ko kududdufi ko rijiya ko swimming pool, ina fata an gane, ya fada, to shi ma wannan mutumin ya yi shahada. Ko teku ko ruwa ko kududdufi ko rijiya ko swimming pool ya fada ciki da iya ruwa, ma kuma ya zama dalilin ajalinsa, to wannan mutumin insha Allah ana masa kyakkyawan zato, ya yi shahada. Sai malam yace wasillu shahadatun, shine muhallin shahid, wanda tarin fuka ya zama dalilin ajalinsa, shi ma ya yi shahada. Allahu akbar, adalla musulunci, da musulunci za ka samu irin wannan gara basa. Ina fata an gane, kaga yanzu me ake baka, tarbiyya ake baka, in uwanka Allah ya kaddara masa rashin lafiya sai ya zama tarin fukan ne, kuma ya zama dalilin mutuwarsa, in an zo masa sallah sai a ce muna roƙon Allah ya karɓi shahadarsa. Kuma kaga irin wannan da shi za a tausasa wa mutum zafin rabuwa da ɗan uwansa, ko wane madalla, wane yayi, muna fatan Allah ya karɓi shahadarsa. Ya mutu ne da ciwon tarin fuka, kuma tarin fuka manzo Allah ya ce duk wanda ta zama dalilin ajalinsa ya yi shahada. Saboda haka muna roƙon Allah ya sa wannan ya zama dalilin shahadarsa. Kaga daga nan kaga zai ɗan ji sauƙin zafin rabuwa da ɗan uwansa, ko zai dinga buɗa, yanzu kaman shahada ce. Za ka ga ya ɗan rage mai tension ɗin da yake ciki na mutuwar ɗan uwansa. Sai ya ce wal bu shahada, mutumin da ciwon ciki ya kashe shi, shi ma shahada ne. Ciki ya kama da ciwo, ya namiji ne ko ya mace, mata suna da juriya, ciwon ciki ɗabi'arsu ce, haka suna iya jure ciwon ciki. Amma ya namiji baya iya jure ciwon ciki, saboda ba yi da sinadarin da ke iya sa shi ya jure ciwon ciki a jikinsa. Amma yana jure ciwon kai, ita kuwa ya mace ba ta iya jure ciwon kai. Ciwon ciki zai samu namiji, ka ga birgima yake yana ihu, amma za ka ga wata inda namijin aka tasa na masa irin wannan ciwon cikin, ina gani shi ma zai yi. Amma za ka ga tana ciki na na ciwo, kuma tana jurewa. Amma inda kai ne daga gado ma ka sauko, zai gagare ka saboda ciwon cikin, saboda kai ɗa namiji ne, haka Allah ya yi ka, ba za ka iya jure wannan ba. Amma shi sa rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na ƙarshe da ciwon kai ya fara masa, amma kafin yi maka nana Aisha ya fara yiwa, yana shigowa ya fito da baki'a, kamar yadda Abu Muwahhiba ya faɗi, Ibn Ishaq ya faɗi a cikin sirarsa At-Tabaqat, yana shigowa yace fa wajada Aisha wa hiya tumsiku ra'saha wa hiya taqul wa ra'sa wa ra'sa wa ra'sa ahussu bi alamin shadid. Ya shigo cikin gida sai ya tanda nana Aisha ta tarike kanta tana wayyo, kaina na ciwo, kaina na ciwo, ina jin zafin ciwon kai. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike kansa sai ya ce wa ra'sa wa ra'sa wa ra'sa ahussu bi alamin shadid, ina kaina na ciwo, kaina na ciwo, ina jin matukar zafin ciwon kai. Fa nasiyatu siddiqatu waj'aha, take nana Aisha ta manta da ciwon kanta. Saboda wa manzan kira yana fama da ciwon kai, sai ta riki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zaunar da shi. To shi ne rashin lafiyar da yi, Allah ya karbaransa kenan. Ina fata an gane. To wannan hadisi malam yake cewa qala fi majma'i zawaid Nuruddin al-Haythami, a cikin majma'u zawaid wa manba'u al-fawaid, yace wannan hadisi a mujallaji na 2 shafi na 317 aka yi fadi hadisin a cikin ta aka kuma yazo a mujallaji na 5 shafi na 301 rawahu at-tabarani fi al-awsat imam at-tabarani ya rawaita wannan hadisi a cikin mu'jam al-wasit kenan an salman daga salman wa fihi mandalu bin ali a cikin ruwayarsa ta imam at-tabarani wanda ya fitar a cikin mu'jam al-wasit nasa aw al-awsat akwai mandal bin ali wa fihi kalamun kathir malan yace a kansa malaman hadisi sun yi cece kuce a kansa wa qad wasaqa aw wa qad wasaqa sayyidi an tabbatar da mutum ne ingantacce ya cancanci a karɓi ruwayarsa. Imam Nasir bin Albani Allah ya ji kansa da rama sai ya ce lakin yashhadu lahu hadithu Rashid bin Hubaysh yace hadithin Rashid bin Hubaysh yana ƙara ƙarfafa wannan ruwaya ta Mandal bin Ali wanda Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jam al-Wasit nasa alladhi sabaqat al-isharatu ilayhi malan yace wanda ishara ya riga ya gabata a kansa fil ashira a matsala ta 10 cewa daga cikin kalamomi na husnul khatima na 10 faqad zada fihi Ahmad fi riwayatin lahu a Imam Ahmad a cikin riwayarsa wacce ta zo a cikin musnad nasa yayi kari yace wasillu shine tarin fuka ina fata an gane shine tarin fuka wanda ake kira da turanci tuberculosis kenan ko to wannan shi duk mutumin da ya mutu da shi to ana masa kikkiawan zato yayi shahada kuma ya samu alama kikkiawa na barin duniya sai ce wa rijaluhu muwaththiquna jerin gwanan mazajen wannan hadisi an inganta su wa hassanahu al-munziri imam al-munziri ya ce hadisi ne hasan kama sabaka kamar yadda bayani ya shuɗe a baya walahu shahidun akhar malan yace yana da shahid wani hadisi da ƙara ƙarfafa shi na daban fil majma'ul zawaid wa manba'ul fawaid min hadisi ubadatu bin samit yace a ruwayan ubadatu bin samit wa shahidun salithun malan yace yana da shahid na uku min hadisi aishata daga hadisin ana aishatu inda abi nu'aym a cikin ruwayar da imamu abu nu'aym al-asbahani ya rawaito fi akhbari asbahan a cikin littafinsa akhbar asbahan mujalladin farko shafi na 217 zuwa 218 sai ce ar-rabi'atu ashara matsala ta 14 wanda in ka ga alamar ɗan uwanka ya mutu da shi ka yi fatan alkhairi kuma ka ce hani'an lahu thumma tuba lahu menene shine malan yace al-mautu fi sabili ad-difa'i 'anil mal malan yace mutuwa ta dalilin kare dukiyarka kai ne mai kuɗi sai wani ya zo ya ce yana so ya karɓi kuɗinka sai ka ki bashi sai kuka fara kokowa har Allah ya ƙaddara ya kashe ka ta dalilin ya zo karɓan kuɗinka ka ki saki masa to wannan mutumin insha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shahada to wannan misali shine akrab to ga mabi da shi ka rike wayarka sai wani ya zo fasgan wayarka dukiya ce ko ba dukiya ba sai ka ki bashi kuna cece ku ce sai wani ya lallabo ya datsa ka ta baya da adda ko fatefate ko takobi ina fata an gane ya soka wa wannan mutumin to wannan mutumin shi ma ya zama dalilin mutuwarsa kaga insha Allah yayi shahada saboda yana kare dukiyarsa ce an gane malan yace al muradu ghasbuhu abin nufi kwace azo kwace maka dukiya in an zo kwace maka dukiya ka kibadawa aka kashe ka to kai shahada motar ka ce aka nuna ma bindiga ya tsaya na abin da kai aka harbe ka shi ma haka ina fata an gane kudin ka ne ka je ATM wani ya zo ya matse ka kana kokarin fada da shi suka harbe ka shi ma kai shahada ina fata an gane kaga musulunci yayi wa musulmi gata sai dai in musulmi bai san gatan da musulunci ya masa ba sai ya ce wa fihi ahadithun a cikin wannan akwai hadisai man kutila duna malihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi kan dukiyarsa a fi riwayatin a wata ruwaya man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala duk wanda ake nufin dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba ana so a ci dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba yayi fadan bace kansa fa kutila aka kashe shi fa huwa shahidun to wannan mutum yayi shahada ko an zo fuska ya ja aka yi dum aka saka mai bindiga ko aka soka mai kuma ya zama dalilin sa to yayi shahada ina fata an gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa mujallaji na 5 shafi na 93 haka Imam Muslim a cikin sahihin sa mujallajin farko shafi na 87 haka Imam Abu Dawud a cikin sunan ɗinsa mujallabi na 2 shafi na 285 haka Imam An-Nasa'i a cikin sunan al-kubra tasa mujallabi na 2 shafi na 173 wa Tirmidhi haka Imam Tirmidhi a cikin jami'in sa mujallabi na 2 shafi na 315 wa sahahahu Imam Tirmidhi ma yace hadisi ne ingantacce wa Ibn Majah haka Imam Ibn Majah a cikin sunan ɗinsa mujallabi na 2 shafi na 123 wa Ahmad haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa hadisi namba ta 6816 haka yazo a 6822 haka yazo a 6829 sai malan yace kulluhum bi riwayat ath-thaniya dukkan su da riwaya ta biyu shine man ulida maluhu kenan ita ce riwaya ta biyu illa al-bukhari wa muslim malan yace banda Imam al-Bukhari da Muslim sune basu rawaito ta ba bil fadil ula sune kawai suka rawaito da riwaya ta farko shine man kutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi saboda dukiyarsa to yayi shahada wa hiya riwayatun lin-nasa'i malan yace wannan riwaya ce ta Imam an-Nasa'i wa Tirmidhi da Imam at-Tirmidhi wa Ahmad da Imam Ahmad mujallad hadisi namba ta 6822 kulluhum an Abdullah ibn Amr ibn al-As kenan daga Abdullahi dan Amr dan As dukkan su Nasa'i da Tirmidhi da Imam Ahmad sun rawaito ta daga gare sa illa ibn Majah yace banda Imam Ibn Majah fa an Abdullah ibn Umar shi riwayar sa daga Abdullah ibn Umar dan Khattab sai yace wa fil babi a wannan babun an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal yace wa fil babi an Sa'id bin Zaid a wannan babun akwai riwayar da ta zo daga Sa'id dan Zaid wa yati fil khamisati ashara imanin yace zai zo a matsala ta 15 sai yace an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutumi ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da alayensa sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali me kake gani idan wani mutumi ya zo yana so ya kwace dukiyata qala sai manzon Allah ya ce fala tu'tihi malak kakka ba shi dukiyarka ka ji abinda manzo Allah ya ce kala sai wannan sahabi ya ce ara'aita in qatalani me kake gani idan ya far mun qala qatilhu kai ma ka far mai qala sai wannan sahabi yace ara'aita in qatalani me kake gani to ni in ya kashe ni a wajen far masa ya far mun ina kokarin in far masa shi kuma ya kashe ni qala fa anta shahidun kai shahada kana ne kai shahada qala ara'aita in qataltuhu me kake gani ni in ni na kashe shi kuma fa qala huwa fin nar manzo Allah ce shi kuma yana wuta mun wuta ne yayi mummunan cikawa akhrajahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihin sa mujalladin farko shafi na 87 wa akhrajahu an-nasa'i haka imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan al-kubara mujalladi na 2 shafi na 173 wa ahmad haka imam ahmad a cikin musnadin sa mujalladin farko shafi na 339 haka yazo a 360 min tariqi ukhra an yace daga hanya na daban daga har ila yau shi ma Abu Huraira to sai mu tashi a kan hadisi na uku wanda malam ya kawo a wannan gaba insha Allah subhanahu wataala idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wataala hadisi ne guda uku ya zo da su to mun karanta biyu sai mu tashi akan na uku insha Allah idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura akan sa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah zan ba da dama in akwai tambaya cikin karatun mu in akwai sai mu amsa in kuma babu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya akan haka sai mu sallah wa alaikum assalam wanda ya makance shi wanda ya makance hadisi da yazo a kansa idan yayi hakuri duk mutumin da Allah ya karbe masa masoyansa guda biyu sune idanuwansa yayi hakuri har ya koma ga Allah yayi hakuri yana neman lafiya haka manzo Allah ya ce Allah ya ci bai da wani sakamakon da zai saka masa da shi da wuce aljanna na fata an gane eh amma sai yayi hakuri gane a'a wannan kanan bai ji asibiti ba wai ba shi yake magana ba yayi hakuri da cewa haka Allah ya kaddara masa imana ya maida al'amarin zuwa ga Allah shine abin da ake nufi ba wai ai ba ana ka neman magani ba musulunci bai ana ka neman magani ba ka gane sai dai mutum yayi hakuri da imana da wannan jarabawan ai jarabawa ce ko ba kana gani amma kuma mutum a ce baya gani kaga akwai abin nan akwai jarabawa ai ya sha gaban da wani mutumin da aka ce yau daman can an haife shi baya gani kaga ba zai damu ba saboda daman can baya gani to wannan shi kuma yana gani asali sai aka zo aka dauke ganin kaga ai jarabawa ce ko to in yi hakuri da wannan jarabawan babu abin da Allah zai saka masa bai wuce gidan aljanna da shi na'am wa alaikum assalam ai ba laifi yayi ba kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa duk wanda yazo san dukiyarsa kada ka bashi ina fata an gane shine sahabin abin da ya faɗi kenan yace to idan ya kai mun farmaki yace kai ma ka kai mai farmaki yace in ya kashe ni a dalilin kai mun farmaki yace to kai kai shahada yace in kuma Allah ya bani dama na buge shi ba sai yace ka kashe banza shi kuma dan wuta ne amma yanzu misalan wato yana nuna maka wato duk mutumin da yake kokarin kiyaye dukiyarsa sai aka kashe ta wannan dalili to shi ma yayi shahada an gane akwai wanda kaga yana da karfin hali ana mai zai ce ha wani kuma zai ce karba to ina fata ka gane wani kuma ai za a zo ne za a ce ya kwace dukiyar kuma za a kace shi
a gaba yanzu tsanan hayaki las kenan ko a aiko su kawai dan su kashe shi shi ma irin wannan mutumin in aka kashe shi yayi shahada saboda an kashe shi ne akan dukiyar sa abin ji matsala to duka wannan yana daga cikin wanda shari'a ta bada wato dama kuma alfarma ce Allah yake yi wa bayinsa ko na samun abin nan saboda cikin jarabawa ne shi ma amma mutum ya hakuri ya mika al'amarin sa zuwa ga Allah Allah zai saka masa mafi fitin aljanna shine kuma in mutum ya mutu cikin irin wannan sai a ce muna fatan Allah ya kashe shahadan wani saboda an kashe shi ne saboda ana so a kwace dukiyar sa kamar Robert yanda suke yi ko take hanya sai akan dukiya ne a buɗe mutane wuta fa wanda suka mutu a kwashe dukiya wanda ba su mutu ba ka gane a zo a karasa su haka ko to wanda aka kashe shi irin wannan shi ma ya shahada saboda aka kashe shi ne saboda dukiyar sa dukiya aka so a kwace to amma tunda kawai ya shigo ne aka buge shi shi ma wannan yayi shahada na'am wa alaikum assalam na'am wato tambayan da yake yace yanzu nayi wata bayani nayi bayanin cewa musulmai ba su san irin gatan da Allah ya yi musu ba musulunci eh shine waye mai addinin Allah ba su san gatan da musulunci ya yi musu ba yau da yawa daga cikin musulmai ba suna ganin kamar musulunci ya tauye haƙƙinsu ba eh ya takura su kaza ya hana su yin kaza ya hana kaza ya yi hana kaza haka ne kuma ga irin garabasa da aka ce ka kashe mutum fa saboda dukiyar sa an ce yayi shahada annoba ce ta afka wa mutum aka ce yayi shahada yanzu duk musulmin da ya mutu a cikin corona a Najeriya ce ko a ina yake a doran kasa in dai musulmi ne manzo Allah ce yayi shahada ana ba garabasa ba ce eh karama aiki za ka yi ka samu shahada a musulunci ai ba karama aiki ba ne to gashi sai aka maka wanda sai shahidi wanda ya tafi wajen yaki kawai zai samu to sai gashi nan a bugas ka same shi ina ba ta ka gani wannan ai gata ce a ce tarin fuka ya kama mutum ka ga ai ciwo ne ko kuma manzo Allah ya ce duk wanda tarin fuka ta kashe shi yayi shahada ina wani ma bai saba jin wannan hadisin ba sai yau ina ba ta ka gani to amma garabasa ce ai ko to yanzu duk mutumin da ya mutu da irin wannan jarabawan kaga in ka zo wajen ɗan uwansa sai ka ce muna fatan Allah ya sa wani yayi shahada kaga zai dan ji zafin mutuwar zai dan rage mai tension ina ba ta ka gani sannan kuma in aka zo mai sallah ana masa Allah ya karɓi shahadar sa saboda manzo Allah ce duk wanda cikin tarin fuka ya kashe shi yayi shahada ciwon koda ko hanta ko huhu ina fata an gane ko haƙarƙari ya zama dalilin mutuwar mutum shi ma manzo Allah ya ce yayi shahada to ana ba garaba sa bane kuma yake za ka yi ka samu shahada kuma garma yake za ka yi ka samu shahada ba to wannan gata ce musulunci yayi mana na'am wa alaikum assalam na'am eh shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi a wajen kare wato ya tsaya a bakin boda kare mutuncin mutane shi ma aka kashe shi shi ma shahada ne duk wanda aka a'a duk wanda aka kashe shi me aka zo an kashe shi ne saboda kare haƙƙin al'umma da mutuncin su ko to shi ma an kashe shi yayi shahada in dai musulmi ne ya fada cikin zatin jam duk wani ciwo da ke ƙangaranka daga nan haka ko nan shi a yana yake haniya shi ma ba yana jawowa ba ne daga nan haka ba to jam ne a yi nan ko nan ya fada ciki duk wanda wani ciwon da ke samun mutum a gefe ko nan haƙarƙarinka na dama ko haƙarƙarinka na hagu duk ciwon da ke wannan ɓangaren in ya zama dalilin ajalin ka manzo Allah ce kai shahada kadi nurun ala nuri yana kila yana kila yana da wani dan uwa ne da Allah ya kaddara masa irin wannan mutuwar yana so ya ƙara samun nutsuwa ne yayi shahada insha Allah ne Allah ya ji kansa kuma Allah ya karbi shahadar sa kage yanzu dai maganar ta fito Allah ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kafin mu fara karatu akwai wani dan uwa dake zama a nan mafi galibi Ibrahim Ashiru to ya kawo kukansa na yana da matsalar jarabawa ne zai na waye ne ku kuma yace ya buga duk abin da zai samu ya biya gaskiya bai samu ya biya ba kuma daga nan zuwa jibi yake so a rufe yace dan Allah a tsayawa matan kuma masu sallah a agaza masa in akwai wanda zai iya biya masa ya biya masa saboda ya samu ya rubuta wannan jarabawa shine ya kawo kukan ya kasa zuwa yau ya turo min taxi ne Allah ya samu dace Allah kuma ya ba da ikon agazawa kuma ya saye abin nan saboda haka anan zamu ta aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka